sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da asuba, ta da fatar kun wayi gari lafiya. Wannan safiya ta yau Litinin 6 ga watan Satumba shekara ta 2021 miladiya. Kamar yadda agogon Najeriya Nijar Kamaru ke cewa karfe 6, agogon GMT da Ghana karfe 5, mu kuma a nan gundumar Colombia agogonmu na cewa karfe 1 na tsakar dare. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
To Yusuf, jiya Lahadi, sojojin kasar Gini sun yi shela ta gidan talabijin na kasar cewa sun yi juyin mulki ma shugaba Alpha Conde. Wani babban jami'i a fadar shugaban Amurka ta White House ya yi alkawari jiya Lahadi cewa Amurka za ta samu hanyar kwashe sauran Amurkawan da suka rage daga Afghanistan. Sannan hukumomi a Sudan sun kwace wasu makaman yaki a filin jirgin saman Khartoum da aka zo da su daga kasar Habasha.
Labaran da muke tafi da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran. A babin rahotanni kuwa za a ji cewar wai ko me ke haddasar da juye-juyen mulkin soji a kasashe masu tasowa.
Kuma shugabanni su adalci kada a gan su suna kwashe kuɗin jama'a, suna abin da suke so daga su, sai iyalan su, sai waɗanda suke gada su.
Garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa a arewacin Najeriya ya tashi daga bakon al'amari.
Kan bindiga dadi sun shigo, suna da yawa bisa ma suna da zanen shegar kan sarki. Yara kuma suna nan waje, sun gansu suna ɗaukar hoto sojoji ne masu sintiri.
Muna tafi da duka waɗannan rahotanni. Bayan nan sai mu kawo muku shirinmu na ciki da gaskiya, wanda Sarfilu Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Amma duka mu kai ga waɗannan, sai mun ji cikakkun labarin duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Jiya Lahadi, sojoji a kasar Gini sun yi shela ta gidan talabijin na kasar cewa sun kama shugaba Alpha Conde, sun jingine kundin tsarin mulkin kasar, sannan kuma sun rufe kan iyakokin kasar ta sama da kasa. To amma wata takardar bayani daga ma'aikatar tsaron kasar ta ce an fatattaki wasu da suka kai hari kan fadar shugaban kasar a Conakry, babban birnin kasar. Zuwa jiya Lahadi dai ba a tabbatar da inda shugaba Conde yake ba. A watan Oktoba, shugaba Conde ya ci zaɓe a wa'adi na uku bayan da ya canza kundin tsarin mulkin kasar don ya samu damar sake tsayawa takara. Za a ji ƙarin bayani a rahotanninmu. Wani babban jami'i a fadar shugaban Amurka ta White House ya yi alkawari jiya Lahadi cewa Amurka za ta samu hanyar kwashe sauran Amurkawan da suka rage daga Afghanistan, muddin dai suna son ficewa. To amma wani fitaccen ɗan jam'iyyar Republican a kwamitin harkokin waje na majalisar ya ce 'yan tawayen Taliban sun hana fita ƙasar ta filin jirgin saman. Shugaban ma'aikata a fadar White House Ron Klain ya faɗa a shirin State of the Union na kafar labarai ta CNN cewa jami'an Amurka sun yi imanin cewa har yanzu akwai Amurkawa wajen 100 a Afghanistan, bayan kusan mako guda da janyewar sojojin Amurka daga kasar, bayan kusan shekaru 20 da suka shafe suna yakar 'yan ta'addar Al-Qaida da Taliban. Za mu samu hanyar fitar da su, muddin suna son barin kasar, a cewar Klain, watakila ta wajen maido da zirga-zirgar jiragen sama a Qatar. Bugu da ƙari, in ji shi, Amurka za ta yi kokarin taimaka ma 'yan kasar Afghanistan da suka taimaka mata su tsere daga kasar da kuma rayuwa ƙarƙashin tsari irin na Taliban. Jiya Lahadi, dubun-dubatan manoma sun hallara a Uttar Pradesh, jihar da ta fi kowace yawan jama'a a India, a wani gangami wanda shine ma ya fi duk sauran girma. A ci gaba da zanga-zangar da aka kwashe watanni ana yi ta buƙatar gwamnatin shugaba Narendra Modi ta soke wasu dokoki uku na noma. Manoma sama da 500,000 ne suka halarci gangamin a birnin Muzaffarnagar a cewar hukumar 'yan sandan yankin. Wannan zanga-zanga da aka yi a Uttar Pradesh, wadda jiha ce da ta shahara a harkar noma, kuma mai ɗauki da mutane miliyan 240, za ta ƙara ƙarfi ma zanga-zangar da ake yi tuntuni, a cewar Rakesh Takait, wani fitaccen jagoran manoma.
To, labaran duniya kashi na farko kenan, amma kamin mu kai ga kashi na biyu, bar mu fara da rahotonmu na farko. Tun bayan samun rahotanni da ke nuni da cewar an hamɓarar da gwamnatin shugaban jamhuriyar Guinea Alpha Conde a wani juyin mulki na soji, masana ke ganin cewar ana iya ci gaba da samun ire-iren waɗannan aika-aikar muddin shugabanni za su ci gaba da ɗarewa kan karagan mulki ba tare da waiwaye ba. Malam Nasiru Zahraddin, masani akan siyasar nahiyar Afirka, ya yi mun ƙarin haske inda yake cewa
ita dai ƙasar Guinea ƙasa ce da ƙasashe shida suka kewaye ta, ciki har da Guinea-Bissau da Senegal su Liberia da Sierra Leone da Cote d'Ivoire da kuma Mali, wadda ita ce ƙasar da baya-bayan nan aka juya mulki a ƙasar, kuma wannan juya mulki an yi tun da Allah wadai da shi. Amma idan ka duba me yake ka juya mulkin nan ne, su dai dalilan da waɗannan sojoji na su Guinea suka bayar yanzu, wanda shi shugaban da yake jan wannan kungiya kanan Mamadi ya faɗa, shi ne akwai cin hanci, akwai rashawa, akwai talauci wanda ka titu a ƙasar. To, kaga maganar dai ta zalunci ce, kuma ƙasar nan ta Guinea kada ka mance shugaban ƙasar nan Alpha Conde wanda aka tumɓuke yau shekarunsa 82 da haihuwa, kuma ya yi rike ƙasar kam. Sannan kwanan baya ƙara cewa sai ya ci zaɓe, aka yi zaɓe karo na uku, wanda kaga an yi zanga-zanga da ta jawo aka karkashe mutane da yawa a cikin ƙasar Guinea, a ƙasar da take da mutum kamar miliyan 13. To, kaga ire-iren waɗannan abubuwan na makalewa mulki a ki sauka, lokaci ya yi ka sauka ba ka sauka ba, kuma ba a ganin wani abu. Tun da ya hau babu wani ci gaba da aka samu a Guinea. Karkamance ƙasa ce da ta samu shugaba kamar Sekou Toure, wanda yana cikin hanyar shugabannin da suka bi kowanne kwarjini a Afirka. Kuma Guinea nan ita ta fara ba da ma Secretary General na ƙungiyar haɗakan ƙasashen Afirka a lokacin ana kiransa Diallo Tele. To, kaga ƙasa ce da aka yarda da ita, ya kamata a ce ta ba da shugabanci na wannan harkar demokaradiyya.
Idan aka duba za a ga ƙasashe da suka ci gaba a faɗin duniya, za a ga cewar magana da ta shafi ɗarewa a kan mulki na tsawon lokaci ba abu ne da ya fi damuwarsu ba. Amma za a ga cewar mafi akasarin ƙasashe na nahiyar Afirka, wannan shi ne abu da ya zama ruwan dare. Ana iya cewa wannan yana daga cikin ummul haba'isin koma baya ga tattalin arziki da duk wani abu a ƙasashen nan na Afirka kenan.
Warai da gaske, mutane sun ɗauka wato idan nasu ya samu mulki a Afirka shi kenan san ma kan sun tukunyarsu za su wanke su fara jirki su dage-dage. Amma kaga a ƙasashen yammacin duniya ba haka ba ne. Za ka kula cewa ƙabilanci ma kansa yana da wato tushe a cikin wannan tsari da ake ciki. Ka dubi ta kanta ƙasar Guinea ɗin, ba ka ga cewa ƙabilar ta fi kowace yawa a ƙasar Guinea su ne su. Kuma duk wanda waɗannan sun su suka ɗaure jirgi ya Allah a soja ne ko a siyasa, kai da an gwada duk mun gani su ne suke cin zaɓe, su suke mulki yanda suka ga dama. Kuma duk wanda ka ga an tunkuɗe kamar shi Dadis Kamara, wanda ya fito daga wata ƙabila wadda ba ta da yawa, saboda haka bai yi ƙarko ba a cikin mulki. To, wannan shi ma na ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo matsala a Afirka, ƙabilancin nan. irin wannan abin ya kamata shugabanni su rika tsinsawa mutane kishin kasa da san kasa su. Idan aka yi haka, ya take za a warware waɗannan abubuwa. Kuma shugabanni su adalci. Adalci kada a gansu suna kwashe kuɗin jama'a suna abin da suke so daga su sai iyalansu sai waɗanda suke yarda da shi.
To Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
To Yusuf, hukumomi a Sudan sun kwace wasu makaman yaki a filin jirgin saman Khartoum da aka zo da su daga kasar Habasha a cewar kafar labaran gwamnati. Makaman waɗanda aka kwace da tsakar daren shekaran jiya Asabar sun zo ne a wani jirgin saman fasinjan Habasha. Wanda don haka aka shiga bincike nan da nan a cewar kamfanin dillancin labaran Sudan Suna. Hukumomi a kasar Libya sun saki Sa'adi Gaddafi, wani dan tsohon shugaba Muammar Gaddafi wanda aka hambarar aka kuma kashe a boren da aka yi a shekara ta 2011 a cewar wata majiyar gwamnati da kuma gwamnatin haɗin kan ƙasa jiya Lahadi. Sa'adi Gaddafi ya gudu zuwa jamhuriyar Nijar yayin boren wanda ya samu goyon bayan NATO, to amma sai aka maida shi Libya a shekara ta 2014 inda aka jefa shi kurkuku a birnin Tripoli tun sannan. Tuni dai ya tafi Istanbul ta wani jirgin sama a cewar majiyoyin gwamnati. Dan takarar shugaban kasar Jamus mai tsakatsakin ra'ayin sassauci Olaf Scholz na fafutukar zama shugaban wannan kasa mafi karfin tattalin arziki a Turai a wata haɗaka da jam'iyyar Greens ta masu ra'ayin sassauci, ko da yake ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna cewa yana buƙatar wata jam'iyya ta uku kafin ya iya samun adadin rinjayen da ake buƙata a majalisar dokoki. Scholz da jam'iyyarsu ta SPD sun sha gaban jam'iyya mai ra'ayin riƙau ta su waziriya Angela Merkel da maki biyar gabanin babban zaben da za a yi ranar 26 ga watan Satumba, wanda ke nuna alamar za a samu zaɓi iri-iri na haɗaka wanda kuma kamar kullum zai kasance da sarƙaƙiya. Zan so in yi mulki tare da 'yan jam'iyyar Greens, abinda Scholz ya gaya ma jaridar Der Spiegel jiya Lahadi kenan. Ya ƙara da cewa akwai wurare da dama da manufofin jam'iyyun biyu suka yi muwafaƙa. A ƙarshe, wani harin bom na ƙunar baƙin wake da aka kai a lardin Baluchistan na kudu maso yammacin ƙasar Pakistan jiya Lahadi ya hallaka sojoji aƙalla hudu ya kuma raunata wasu 18. 'Yan sanda sun ce maharin, wanda ke bisa babur, ya auna wani taron jami'an tsaro ne na musamman a wani wurin bincike da ke Kuwaita headquarters lardin. Babban jami'in 'yan sandan lardin Azam Akram ya ce masu bincike sun gano sassan jikin maharin, sun kuma ce waɗanda suka samu raunukan na cikin mawuyacin hali.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai rahotonmu na gaba. Ayyukan 'yan fashin daji a yankin arewacin Najeriya na ƙara shigewa cikin lissafi, don kuwa yanzu haka an kai wani mataki da al'ummar yankin ke bacci da ido ɗaya don rashin tabbas akan rayukansu, dukiyoyinsu da ma makomar gobe. Kuwa ƙarshen makon nan, 'yan fashin dajin sun yi awon gaba da wani basarake wanda ba a san halin da yake ciki ba a yanzu. Wakilinmu a jihar Niger, Mustapha Nasiru Batsari, ya binciki halin da ake ciki a jihar a wannan rahoto da ya haɗa muna.
Wasu 'yan bindiga sun yi awon gaba da wani babban basaraken wawa da ke yankin ƙaramar hukumar Bargu ta jihar Niger, Nigeria. Bayanai dai sun nuna cewa 'yan bindigar akan babura sun kutsa kai gidan sarkin wawa ɗin ne Dr. Mahmud Ahmed Aliyu da misalin ƙarfe 8:30 na daren Asabar, a daidai lokacin da ake gudanar da wasu bukukuwa a ƙofar gidan sarkin. Kamar yadda katukan wawa Ayuba Ahmed, wanda kuma ƙane ne ga sarkin wawan, ya min ƙarin bayani.
'Yan bindiga daɗi sun shigo suna da yawa bisa mashina da zanen shigar kan sarki, yara kuma suna nan waje sun gansu suna daukan su su sojoji ne masu sinkiri daga nan suna fada sarki sarkin mai na fada da wasu mutane su suna tira sai suka shiga kawai shigan su suka daga bindiga cewa ya tashi ya za tashi kuma suka jansu ya waje ya hawo mashin
kawa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani karin haske daga rundunar yan sandan jihar Niger akan wannan al'amari amma dai gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da sace basalaken sai dai ta ce ba ta da cikakken bayani akan lamarin inji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane
ba mu da wani karin haske da kila abin da ya wuce abin da kuka ji cewa an dauke shi jira da dare kuma muna ganin yan ta'adda ne suka tafi da shi kuma a gwamnatance ba wani abin da za mu ce sai dai kokarin da muke da za a kwato shi da kuma cikin lokaci kuma cikin koshin lafiya
a can karamar hukumar Shirora ma dai bayanai sun nuna cewa an yi arangama a tsakanin yan bindigar da kuma gamayyar jami'an tsaro kamar yadda wani mazaunin yankin da ya buƙaci a saka sunansa ya yi ƙarin bayani
suka tsallaka zuwa wani gari zuwa magani to daga nan ma'aikatan tsaro da yan sa kai suka bi suka same su wanda an yi artabu tsakanin su sun yi kokarin su bude ma jami'an tsaro da yan sa kai din wuta su kuma suka mai da martani cikin iko Allah kuma Allah ya ba su yan sa kai da jami'an tsaro din nasara sun kashe yan bindiga da yawa sosai za su kai zuwa 30 zuwa 40
to sakataren gwamnatin jihar Niger ya tabbatar da al'amarin sai dai ya ce ba su da adadin yawan mutanen da aka kashe sai dai nan gaba za su yi ƙarin bayani
cikakken bayani ba ko mutane nawa ne aka kashe ko kuma suka jaka marauni amma idan muka samu cikakken bayani wanda yake jama'an tsaro za su ƙara bincika su ci har mu ƙara ba da bayani
Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
to Allah subhanahu wataala ya kawo muna mafita baki daya har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington Gundumar Colombia yanzu kuma ga ciyaman da shirinmu na gaba
Jama'a assalamu alaikum masu sauraro barkamu da shirin ciki da gaskiya da ya saba bin kadin mutanen da aka danne wa haƙinsu yaƙi da cin hanci gano masu danna gadan marayu da dai sauransu A yau za mu duba korafin wani bawan Allah da ya zargi masarautar muri da yunkurin kwaci masa fili. Ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfi Hashin Gumel. A sabon shirin za mu shiga jihar Taraba ne a wani waje da ake kira Sidiri cikin Iware da ke yankin Ardakola. Makiyayi ko manomi Malam Sani Salihu ya ce ya mallaki babbar gona kuma kekin fili da ya saya a can Sidiri. Amma bayan shekaru 29 ya ce wasu sun kulla masa shayar har mai martaba sarkin muri ya ce tashi daga filin. Kazalika waɗanda yake zargin sun ce filin na sarkin muri ne Alhaji Abbas Tafida. Wannan batu ya kai ga gurfana gaban kotu da ofishin 'yan sanda har ma an taɓa tura Malam Sani gidan yari. A halin yanzu dai Malam Sani Salihu ya ce rayuwarsa na cikin hatsari daga masu kin jininsa ta bangaren filin da ya mallaka da kuma barayen mutane da ya shelanta aka kama daga bisani aka sake su. Kan batun filin mun tattauna da sakataren masarautar muri Alhaji Usman Sa'id Gasol wanda insha Allah za mu kawo muku ita bayan mun fara da sauraron korafi daga bakin mai shi.
Nene Malam Sani Salihu wanda nke zama a Sidire ta dan jefin Jalingo haka kana ji na?
Eh muna ji to me ya faru me kake so a wannan shiri na ciki da gaskiya ya sani?
Ni Malam Sani Salihu ina zaune a Sidire tun shekara 29 yau tun da na dawo wuri na sauka a wuri kwana shekara 29. Kana ji na?
Eh muna ji kai mai kiwon shanu ne ko kawai noma kake mai kike a wajen?
Ni mai kiwo ne tare da noma. Ina da dan shanu na dan kadan daidai gwalgwado. Na samu fili daji don asalin wurin filanin da suke zaune a wajen kai dan fada da mumuyawa a shekarun da suka wuce kamar yadda na gaya maka bana shekara 29 kowa ya gudu a wurin babu kowa a wajen sai nazo na sauka da kayana a cikin wani dan tsauyen da ake kiran Sakiwar na samu sarkin garin ana kiran sa Ardo Manga da kayana sai ya saukar da ni sai na ce mashi ni daga Abuja na dawo nan ina nake zan samu wuri inda zan samu in zauna ba tare da wani dan matsala a wajen ba babu barna sai ya ce man to ga dan gefen Sibire nan an yi fada Fulani da mumuyawa kowa ya gudu wuri yanzu babu kowa sai na zo na duba na ga wuri ya yi mani sai na sauka sai wani mutum mai suna Joro Dajo mumuye ne ya zo ya ce man da nan filayen nan na kakanni su ne su suke da a zama a wuri sai to yanzu ga shi wurin kuma daji ne na ga ba alaman noma a takaice ya fi shekara 10 ba a yi aiki a nan ba wasu wuri kam ma ba zan iya ƙidaya ba itatuwan nan kamar ma ba a taɓa aiki a wurin ba sai ya ce haka ne amma da can kakannin su suna nan a zama a wurin nan na ce to shikenan ni ba na son fitina tun da haka ne yanzu tun da wuraren ku ne me kake so sai ya ce in zan saya zai sayar man sai na ce a sayar man sai ya sayar man da wurin inda nake zaune yana da dan faɗi akan kuɗi 50,000 a wannan lokaci daga baya kamar
Alhaji Sani naira 50,000 kamar shekara 29 da suka wuce yanzu a lokacin shanu ka sayar ko me kai ka samu waɗannan kuɗin da ka bayar
shanu na sayar
kamar shanu nawa ka sayar a lokacin
na sayar da shanu 2 ina nan ina zaune a wuri zama ya yi
rubuta wata takarda da shi ta yarjejeniyar ka sayi wajen ko kawai kuɗi ka bashi shikenan yace ma ya sayar maka
kuɗi na bashi ya rubuta takarda ya sayar man
takarda tana nan yanzu haka
takardan tana nan
to muna jin ka sai me ya faru
sai na dan zauna wasu shekaru na manta kamar shekaru nawa amma yanzu shekaru 8 wanda suka wuce zuwa 9 sai ya sake sayar man da wasu wurin ya yi faɗi sosai daga kudu da ni iyakan Burtolin shanu daga arewa da ni iyakan Kori duka muka sace a rubuce yamma iyakan wasu falale wato falale irin duwatsun nan wanda ake sanya wani abu irin rogo ko kuma dawa za a buga haka su ne falale yamma kenan yamma da wani duge don gidana yana rungume da wani duge shi kenan gabas kuma iyaka wani duge kuma yana da nisa wurin aƙalla zai kai kaman mil daya gabas da yamma duka muka sace a rubuce ya sayar man akan kuɗi 130,000 shi kenan sai wani mutum mai suna Marco Sanya
ina zuwa kafin mu ci gaba shi wannan mai ma suna wanda arkowaye ka ce shi mutumin momoye da ya sayar ma wannan waje
Joro Dajo
Joro Gajo Gajo
Dajo Dajo
Dajo to a ina yake da zama shi ma
momoye ne
shi ma gidansa yana wannan dajin ne
gidansa yana nan arewa da ni maso gabas gefe wani babban duje kusa da Kori
shikenan muna ji sai me ya faru
ina zaune a bana ba hawa ba sauka ba an taba gargama da kowa ba lokacin da ya sayar man nan din sai ya man alkawari ya ce don Allah duk wani wanda ya zo ya sauka kusa da ni in sanar masa in dai a cikin filinsa ne ya nuna man daga wuri kaza duk na sani ni kuma yanzu ga wurin da ya sayar man shi kenan sai na ce to na yarda to ina zaune sai wani mutum mai suna Umaru Kona na zauna ba a kamar shekara 15 wanda suka wuce Umaru Kona ya zo ya ce ai sarki ya saya wa'annan filaye gona kansa ne na ce to ni kan ban sani ba domin na riga na saya wurin nan na biya
wani sarki ne ya faɗi wannan maganar
Umaru Kona ya faɗa ma wannan magana. Umaru Kona mai gadi ne, mai gadin ga wannan sarkin yalingo mai suna Abbas gidda tafida.
Sarkin Muri kenan na yanzu?
Sarkin Muri.
Babban sarkin Muri Alhaji Abbas tafida?
Shi fa.
To ina ji sai mai faru?
Sai na ce to ni wannan wuri kafin ma in san sarki na kai shekara 15 anan ban san kowa ba. To ana nan ana wannan abu sai na tambayi wani mummuye mai suna wanda ya taba yin local government, chairman local government mai suna Filimon. Sai na ce nan wuraren nan na tsaya na biya, amma ga Umaru Kona yana cewa filayen nan wai na sarki a bari. Sai ya ce a ni na sayar maki lokacin da nike neman chairman local government, amma ba inda kake ba san kudu da kai da nisa kudu maso yamma, saboda haka gidanka baya cikin inda sarki ya tsaya. Haka ne shi kenan. Daga nan ba hawa ba sauka sai wani makofshi na can kudu da ni gefen Burtoli, daga kudu da Burtoli yake da zama mai suna Tambai. Sai ya zo ya gaya man cewa Umaru Kona ya ce mashi gobe sarki yana so ya gamu mu Filani area nan, amma wuraren yana da ɗan nisa da faɗi inda muke da zama. Sai na ce to da safiya ya yi, sai na zo na ɗauki wasu mutane sai muka tafi. Da muka je fada da wasu Filani mun kai kaman kimani 40 haka da wannan mai gadi mai suna Umaru Kona. Shi kenan. Sai ya kai mu gaban sarki a cikin falonsa. Sarki madadi ya ce mamu maraba ko kuma daga ina kuke? Sai ce komi ba. Sai ce ina mai gidan kwano, ina mai gidan kwano. Ranka da dai kana ji na?
Ina jin ka sosai.
Madalla. Sai na fahimta a wannan area ba wani mai gidan kwano banda ni. Sai na ce ni ne ranka da dai. Sai ya ce man kai ne abokin Marko Sanya? Na ce sai ya ce kai munafuki ne. Munafuki ba za ta cika tafi, ta cika bar man wuri, maza ka bar man nan, ka je ka ɓare kwanonka ka san inda kai. Shi kenan. Sai ya jaddada yana faɗa yana maimaitawa. Ni kuma sai na kasa haƙuri, sai na ce mashi ranka da dare, ni in ba a matsayinka na sarki na siket ko soja ba zai ma wannan abu. Sai na ga ya kama gaba ya yi shiri. Sai ya dubi wa'annan Fulani makwabta na da mai gadi. Sai ce masu kuna inda kuka yi, kuna yi bar ma wuri.
Saboda karancin lokaci, idan Allah kai mako mai zuwa za mu ci gaba da sauraron abin da ya faru bayan da mai martaba sarkin Muri ya kori bakin da ya gayyato. Sai a kasance da mu. Yanzu a madadin duk wanda aka ji muryoyin su, musamman ma Nasira da Meli Kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
Lahadi, sojojin kasar Gini sun yi shela ta gidan talabijin na kasar cewa sun yi juyin mulki ma shugaba Alpha Conde. Wani babban jami'i a fadar shugaban Amurka ta White House ya yi alkawari jiya Lahadi cewa Amurka za ta samu hanyar kwashe sauran Amurkawan da suka rage daga Afghanistan. Sannan hukumomi a Sudan sun kwace wasu makaman yaki a filin jirgin saman Khartoum da aka zo da su daga kasar Habasha.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan subuhin taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na hantsi, za ku ji saura bukan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Kada kuma ku manta za ku iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na yanar gizo voahausa.com ko kuma bibiyar shafukanmu na yanar gizo Facebook, Twitter da Instagram don samun labarai da ɗumɗuminsu. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Jumbe Hamza, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku wuni lafiya mu kuma mu tashi lafiya bis salam.